الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأنكمت فصاحته الخطباء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Laraba daren Alhamis 21 da wata na Ramadan, hijirar shugaban hadita Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 12 da wata na Afril, wata na 4 a lissafin Turawa miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadith da ke unguwar Tsimi Taukokacin Tsamawa a wannan gari mai tarin albarka na Tawa. Yau za mu tashi darasi na 21 a jerin tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan, wanda shi ne darasi na 6 a wannan sura mai tarin albarka ta Fussilat. A jiya mun kwana aya ta 32 daidai a wannan suran mai tarin albarka, fadin Allah subhanahu wa ta'ala, nuzlan min ghafurin rahim. Yau za mu tashi aya ta 33 zuwa ta 38 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata, muna masu roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Alkur'ani daidai da kuma fassara sa daidai. Alharran da ke cikin wa'innan kwanakin guda 10 Allah subhanahu wa ta'ala ka sada mu da shi. Muna roƙon Allah, muna masu ƙanƙantar da kai gare ka ya Allah, Allah ka sa mu dace da ran Lailatul Qadr. Ubangi subhanahu wa ta'ala ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Ya Allah, wannan shekarar Allah a auna da mu. Ya Allah, sanya arzikinmu ya zama to, ya linka duk abin da ka bamu na baya. Allah, kai ke bayarwa, Allah kai mu da kanka. Allah, muna ƙarar ƙarƙantar da kai gare ka, muna masu roƙonka. Mahaifanmu Allah, ka ji kansu ka gafarta musu. Wa'inda ke rayu kuma Allah ka ƙara wa rayuwar tasu albarka. Zuriya da ayya da ka bamu Allah ka sanya musu albarka. Ya Allah, wannan al'ummar tamu Allah ka kawo mana agaji a cikinta. Allah ka sanya mu wani lafiya, ka sanya muna cikin bayunka intattu wanda za a intar a cikin wannan wata, kuma ka yi muna waton 10 ta arziki da shiga aljanna a ranar tashin alkiyama. Aram ayat 33 sai Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bamu labari irin abinda ya tanada wa bayunsa na kwanciyar hankali da mala'iku za su musu bushara, da kuma irin yadda Allah zai sa a tarbi masu imani a ranar tashin alkiyama, da kuma sai Allah ya bijirar da wani zance uslubul intiqali ijmal man balaga, ana wani zance kuma sai a dau a bar sa a dauko wani zancen, to sai Allah ya intiqali daga aljanna sai kuma aka dawo duniya, ana jin masu hankali, ana jin hankalin bayin Allah domin su samu kokari da hazaka da amasa ta yin aikin da za su zama to cikin wa'incan bayin da za a tarba a gobe alkiyama. Sai Allah ya ce wa man ahsan, malaman balaga suka ce wannan istifhami ne amma ta hanyar korewa da tabbatarwa, ai ma'anar Allah ya ce wa man ahsan, ba wani dai da ya kasance mafi kyakkyawa, ai la ahadu ahsan, ba wani mutum da yake kyakkyawa wanda yake mai kyawun wajen faɗin zance, wanda ya fi kowanne zance kyawu, kace ba wanda ya kai kowa kyauta ta zance. Allah ya ce mimman da ila Allah, fiye da mutumin da ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani a duniya wanda zankiransa yake mai kyawu kuma zancensa nagartacce ne kuma ya kyautata kiran da yake yi a duk duniya. Allah ya ce fiye da mutumin da ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan ya kira bayin Allah zuwa ga abota wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karantar da wa'inda ba su yi karatu ba, da kuma tunatar da wa'inda suka gabala a rayuwa, da kuma masu kauda kai game da da'awar Allah subhanahu wa ta'ala da umarnin bayin Allah a kan su tashi tsayin daka wajen tsarkake aiki don Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda malamai suka ce adda'awatu ila Allah tana da yawa, kira zuwa ga Allah abu ne wanda Allah yake so. Wasu daga cikin malamai sun fassara adda'awatu ila Allah da kiran sallah, yadda zamu ga cikin wasu malamai suke faɗa tun daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, irin su Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda, shi a tashi fa'inta mimman da'a ila Allah, fiye da mutumin da ya kira zuwa ga Allah, yace ai al muradu bihi al muadhdhinun, ana bihim masu kiran sallah. Yace wannan maganar a iya fahimtarsa ubangi subhanahu wa ta'ala yana magana ne da masu kiran sallah, kamar kace ba wanda ya kai ladanni kira, ai ba wanda ya kai ladanni kyautar zance a cikin wannan duniya, saboda su suke kiran mutane zuwa ga a zo abota wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda sai ya kafa hujja da hadisin al-Imam Muslim wanda yake cikin sahih Muslim cewa su ladanni sun fi kowa tsawon wuya a ranar tashin kiyama. Idan aka je kiyama ka ga mutum da dogon wuya, to kaka shiga bincike, kaka yi tambaya, wannan akramaka Allahu malan ladani ne, ashe ka san ladani ashe ba tsare mutum bane ko, wanda akar ya zo cewa a ƙarshen zamani mutane za su guji kiran sallah, za su guji kiran sallah sai a bar kaskantattu daga cikin mutane suke kiran sallah, irin yadda muke gani a yanzu, sai mutum ya ƙare sai ya yi ritaya, daga mutum sai ya ƙare ya yi ritaya, ya yi shekara 60 yana wa aikin gwamnati yana cin albashi, fatihar kirki bai san ta ba, sai ya ƙare kuma sai ya dawo yanzu da jallabiya da wata hula ta baka ji hadisi da kuma tarbinsa, ya koma wai yanzu ladani ne kiran sallah, kuma bai taɓa karatu kiran sallah. To ba waɗannan ladanin da ake nema, wanda ya karanci ladanci ya san abin da ake nema da jalalatin shi ake ne. Haka ma wani suke cewa annabi ke cewa game da abin da ya shafi ladani, ladani mu'taman amintacce ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala in ya so da mutum da alkhairi sai ya shirye da shi zuwa ga ladancin, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa ladani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud yake cewa law kuntu mu'adhdhinan, in ji Abdullah ibn Mas'ud, ai musa Abdullah ibn Mas'ud ko, to yace law kuntu mu'adhdhinan, da za a ce ni ladani ne mai kiran sallah a duniya, yace ma balaitu Allah hujja wala a'tabir wala ujahid, yace wallahi ba zan daga hankali na ba, ba zan damu ba a ce sai na je na yi aikin haji ko sai na yi umara ko sai na je jihadi, inda ni ladani ne to ko daga cikin wa'annan ba zan damu ba akan sai na yi su, saboda kusancin ladani da Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama. Shi ladanci kaman ladani ba, zalika fadlullahi arama. ya mutun ya zalla daji ba karamin al'amari bane. Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa lokutu mu'adhdhinan lakam la amri yace da a ce ni ladan ne ko yace to da al'amari na kan ya ce kani da kan na jefa na canki da na samu dacewa da gona ta tayi ai'a gedar dogo ko sama ai'a kasa ai'a yace ni da kan ladan ne ko to da gona ta tayi gedar dogo sama ai'a kuma kasa ai'a sai ke cewa goma ba laiki yace wallahi ba zan taba damuwa ba an tasba li qiyamil layl wahalat takaina nace sai na tashi nayi qiyamul layl wala li siyami nahar kuma nace sai nayi azumin nafila da na da ake da wuni yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace wannan maganar na fada ba ina fada bane kawai dan da yana dan khatta kuma dan khatta a cewa da a ce ni ladani ne to da ban jamu da sai na tashi cikin dare na qiyamul layl da ban wahalar da kaina wajen yin azumin nafila ba yace saboda naji annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir lil mu'adhdhinina ya Allah ka gafarta maladan nayi annabin Allah ya Umar bin Khattab yace naji da kunnaina shugaban halitta yana fada yace Allahumma ighfir lil mu'adhdhinina ya Allah ka gafarta maladan nayi addu'a daga halshen wa harshen da yafi kowane harshe tsaki a duniya harshen da baya fadin ƙarya baya fadin san ransa wanda Allah ya ba sa kariya shi bane ya tattakiye waladanne addu'a daga in kana cikin ladanne kuma Allah shi gafarta maka Allah ka gafarta mana baki dai yace har su uku na ji manzon Allah yana fadar wannan maganar Aisha radiyallahu anha wa arda take cewa fa huwa almu'azzin Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah tace ai wannan an sune mai kiran sallah idza qala ayya ala sallah a lokacin da yake cewa kuzo zuwa sallah yace ta cikin take cewa fa qadda'a ila Allah kaga kinan ladan yayi kira zuwa ga azu abota wa Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan daga cikin fassaran wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah suka ce mimman da'a ila Allah suka ce wannan shine ladani amma adancan wasu malamai suka ce ai ita kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karantarwa ne da wa'azantarwa da fadakarwa da kuma kokarin saita al'umma akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma suka ce nau'ita wannan fagen nau'i ne suka ce wa min ad-da'wati ila Allah na daga cikin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tahbibuhu ila ibadihi ka sanya bayin Allah su dinga son ubangijinsu to kamar kai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ka fayyace wa mutane irin ni'imar da Allah ya yi musu a rayuwa sai su ji sun gamsu suna son Allah subhanahu wa ta'ala kuma da irin falalar yalwar Allah rahamar Allah akan su irin yadda Allah ya taimake su da rahama sai su ji suna son Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shi sifofin Allah na tsarkaka da sifofinsa na kamala ka karantar da mutane wannan abun har su ji suna son Allah to wannan kuma kai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala nabi suka ce at-targhib اقتباس العلم والهدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحصل على ذلك شيني قد تلقى متاني أكن وتنسو سمورة لقى علمي نشريع لقى علمي لكم الشريع لقى لتاب الله سبحانه وتعالى معنى زامي وبنكرا تدى الأمة علمي لكم الشريع لقى تكين لتاب الله بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم da kuma kwadaitar da su a kan yin wannan abun to kamar kai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abana suka ce alwa'azu li umumin nas karantarwa wa'azi wa ga magarin al'umma a duk wata bukata in ta taso to a sami ka kana karantarwa kana wa'azantarwa duk wani abu da zai faru to sai a samu bayin Allah suna fadakar da mutane misali da aka fara azumi ana goman farka kafin azumi sai kai mutane karatu akan abin da shafi falalan watan Ramadan baki daya irin alkharran da ke ciki irin abin da Allah yake wa bayinsa a ciki idan aka shiga aka zo kuma sai da karantar da su misali ciyar da bayin Allah ta hanyar buɗa musu baki ga irin ladan da Allah ya tanada aka kwanaka ka ƙara musu abin da ya shafi al-infaqi a ciyar sannan abin da ya shafi kuma dagewa akan yin sallar tarawihi da kuma yawaita neman Allah subhanahu wataala gabara idan aka so goma karshe kuma karantar da su falalar goma karshe falalar lailatul qadar falalar itikafi kaga wannan duk wani abu da zai so to sai ke musu bayani akai in aka so munasaba ta aure to ka karantar da mutane ya ake zamantakewa in suna ne karantar da su ya ake suna tarbiya ce to aka samu matsala ta tarbiya an yi abin da bai kamata ba a gari to sai ka tara al'umma ka karantar da su a wannan abun to wannan abun yin sa kira ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma in wata annoba ta sauka a cikin gari ya ake yi kaza da kaza wannan aiki ne wanda yake na malumai to aiki ne kuma mai girma sai Allah ya ce wa amila salihan bayin yayi kira zuwa ga Allah shine mafi kyautar zance a duniya ko wanda ya kira zuwa ga Allah to sai Allah ya ce wa amila salihan shi karanta sa bai zauna ba yana cewa ku yi baya a'a wa amila salihan bayin ya kira ku zuwa ga Allah to shi ma yana dagewa ya aikata nagartaccen aiki da Allah subhanahu wataala yake so bi ma'ana ay ma'a da'watihi ما دعوته إلى الله تعالى بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضى رب الذي يرضي ربه وديك bayan ya kasance shi yana kira zuwa ga Allah to bi barkan sa ba idan mutum cikin lima ta kuluna ma la taf'al kusan Allah ya zargi daga cikin wasu daga cikin sahabbai lokacin suna ta shauki Allah ya wajabta yin yaki sun matsu a je ayi yaki to shine sai Allah ya ce aka da aka shar'anta yaki kuma sai masu damuwa da aje ayi yaki sai suka fara zuzucewa suna yi baya sai Allah ya kira sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun irman zunubi ne a wajen Allah ka dinga karantar da mutane ke baka yi girman laifi ne ai an taɓa wani malami da mutane suka zo suka tambayi suka kawo ƙarar uwaye gidaje su wajensa suka ce akarmatallahu dan Allah ayi wa'azi mutane su dinga yin tabayu akwai alkharai a jiki suna dibe in aka zo juma'a akarmatallahu sai khutba sai share da su sati na bishu sati na kushur can bayan wani lokaci sai malami ya yi khutba akan falalta din tabayu to daga nan fa duk mai bawa sai ya fara kokarin yin tasa sai bayan suka zo gun malam suka ce bayan mun sha wahala sai ce a'a abinda ya sa bayin hudubar ba so nake ni na fara aikatawa sannan ne yin mutane wa'azi akan abin amma na zo na ce ayi kuma ni ba na yi to wannan bayan da cikin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zan yi annabin Allah duk abinda zai ce wa ayi shi ne farko sai shi ne a gaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in ce mako za a bayar manzon Allah ne a gaba in yaki za a tafi manzon Allah ne a gaba duk abinda za a yi annabin Allah shi ne gaba sabanin yanzu kuma yadda muke rayuwa cikin wannan al'umma sai dai mu roki Allah subhanahu wataala ya sa mu wanye lafiya Allah ya ce wa amila salihan ya aikata aiki nagartacce umarnin Allah subhanahu wataala sannan kuma abin da shi Allah yake yarda domin son aiki salih shi duk aikin da Allah yake so kuma Allah ya aminta da shi abin da yake cewa al'amalu salih ta'arifin kanshi da malama suka yi shi ne duk aikin da Allah yake so kuma Allah ya yarda da wannan aiki to Allah subhanahu wataala muke roko ya Allah ka taimake mu akan aikata ayyuka nagartattu ayyukan da kake da bukata a rayuwa sai Allah ya ce wa qala innani minal muslimin kuma sai ya ce fa tabbas ni ina cikin masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ina masu kankantar da kai ga Allah masu kuma yi dan Allah subhanahu wataala masu kuma neman yardan Allah subhanahu wataala a ƙarƙashin wannan ayar mun yi dokar mun iya fahimta cewa a duk duniya ba wani taro da za a yi wanda wannan taron ya hada yake da muhimmanci a duk duniya baki daya kamar kiran mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala ba abin da yake wa'azi a duniya shi sai Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas la khaira Allah ya ce babu alkhairi cikin yawan ganawa da mutane suke illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda za taron da za a yi umarni da a taimaka a yi sadaqa aw ma'rufi ko kuma a dinga aikin kirki aw islahin bainan nas ko kuma yin sulhu tsakanin mutane ashe kaga duk duniya malamai su fi kowa garanti a duniya idan ka zama malanta ba karamin al'amari bane al'amari ne wanda Allah yake bayyana bayansa shi yasa Allah ce innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama dan Allah yake cewa ta kai sai da amfani da adatu hasri innama tufidu al-hasr kamar zaka ce gaba dai a cikin bayin Allah ba masu jin tsoron Allah kamar malamai saboda bayyana cewa al'umma da suke yi na tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sun ake in zaka yi da'awa to kuma kakkara mutu kana fada kai ba ka yi a'a wannan kuskure ne kuma musiba ce in ka fada ka cika a ga aikin ka ya me yake da suna aikin ka yuwafiq qawluka ay an yuwafiq amaluka qawluka aikin kai dace da zancenka zancenka dace da aikin ka kada a kana wa'azin abarkaza kuma sai a sabe da kana aikatawa to idan mutum bai hankali ba kuma sai ya zama to cikin abincin jahannama Allah subhanahu wataala ya kare Allah ce wa qala innani minal muslimin bayin yayi kira zuwa ga Allah sannan kuma ya aikata nagartaccen aiki bai tsaya ba kuma yana mai kankantar da kai da sallama wa Allah subhanahu wataala sun ake duk musulmi ya sallama ma ubangi cikin al'amuran sa baki daya na yau da kullum Allah ya dakatar da mu sai Allah ya ci
wala tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'atu ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah sanadin har abada mummunan abu ba za a daidaita su da kyakkyawa ba kyakkyawa ba kamar mummuna bace dan aka ce wannan abu kyakkyawa ne to Allah yake baya dacewa a kwatanta su da abin da yake mummuna wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah mummunan abu bai ka bai yin kama bai daidaituwa da abin da yake kyakkyawan al'amari Sura ta malaman tafsiri Isa Abdullah ibn Mas'ud a cikin tafsir al-Imam al-Tabari wanda al-Imam Ibn Kathir ya ka wannan zancen cewa wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah ayati la yastawi fi'l al-hasanati wa al-ta'at har abada aikin al-khair aikin ƙwarai bi kama da aikin banza aikin da aka yi dan Allah subhanahu wa ta'ala dan neman yardan Allah ba a daidaita sa da aikin da ba Allah bane aka sanya a cikin al'amari yanzu misali shin zaka karanta zaka kwatanta wanda yake karatun alqur'ani mai girma wanda shi kawai aikin sa karatun alqur'ani mai girma ne dan caca sura lamar to daya jama'a dai ne wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala shin zaka gama shi da wanda shi aikin shi kawai surutu ne a gidan radio ba dai bane wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah aikin ƙwarai baya daidaituwa da abin da yake shirka ne wasu ka ce ai la tastawi alhasanatu wannan alhasanatu ana nihin kalmar tauhid kalmatu la ilaha illallah ba ta haduwa da shirka ma'ana wanda yake mai imanin sa tsagoran imani tsantsa ba yadda za a hada shi da mutumin da yake mutumin banza ne mutumin da yake mutumin ne a cikin unguwa na tsatsi mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ga haske na musulunci ga haske na imani ga hasken tauhidi ga hasken qur'ani sannan kuma ga hasken dabi'un kirki shin za ka hada shi da wanda shi bai da aikin komai cikin unguwa sai ketare ginoni yana abkawa matan mutane ba sa zaman tuwa daya sai Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan idan mutun ya munana maka idan mutun yi maka ba daidai ba a rayuwa sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkule mummunan abu da kyakkyawan abu idan akai maka ba daidai ba to kakkawara ka ba daidai ba duk da musulunci ya baka damar idan aka ketare maka iyaka to Allah ya ce karama a gurgurdan abin da akai maka amma sai ke cewa kuma ku yi hakuri shine mafi alkhairi inji Allah ba laifi idan mutum ya fito ya gaige maka maganganu kai ma kai da damar ka fito ka gaya masa maganganu amma abin da yake shine ka kauda kai game da abin da ya faɗa maka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mun baya bari dan annabi Adam babu jarrabawa dole sai Allah ya jarrabe ka annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa duk abin da ake faɗa ba abin da ba faɗa wa manzon Allah a duniya ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya share ya mai da hankalinsa ga da'awa shi ya sanya a matsayinka na malami mai karantar da addini in ka ce duk wanda ya maka raddi zaka tsaya kana mai da masa raddi ko to ina tabbatar maka karantar da mutane addini sai gushe sai zama to kullun kai matsalar karanti ne kawai kuma an rushe karatu sai da mutum masu baya ci gaba da za ku sanya littafi kuna son ku san ai karatu ku sanya littafi ai karatu sai wani ya shiga an can ya zazzage ka ya gaya maka maganganu sai ka zaka mimbari ka ce ma ka zauna sai ka maida masa maganganu yana jin ka gobe zai dawo ne kuma ya fara sukar a kanka to kai ma sai ka dawo ka koma kana defendirkin kanka daga nan ta awar manzon Allah albarka kenan ko sai mutum ya koma kare kansa da kansa to in har dan Allah take yi Allah zai baka kariya a rayuwa in zaka yi din Allah to Allah subhanahu wataala zai baka kariya a rayuwa Allah ta ba mu kariya daga kunka Allah ce idfa billati hi ahsan idan mutun yi maka mummuna to kai kuma kai kokari ka mayar masa da abin da yake kyakkyawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wani sahabi cewa wanda ya munana maka to kai ka kyauta masa a rayuwa kyautatawa na sanya mutum ya zamanto mutum ya daidaitu sannan kuma ya aje makamman yakinsa kyautatawa mutum yana sanya mutum ya daidaita karka zamanto duk wanda ya bata maka ce sai ka bata masa wahala za ka yi a rayuwa kawai ka ji da abin da yake gabanka wannan daga cikin ɗan uwa abin da suka sa kenan wani fa kawai karatun sa a rama gaba ɗaya raddi ne kawai shi kawai wala ya ce kaza sai zai zauna kawai na kaje zai tso mutu sai zama to a tashi gaba daya al'umma bata karu da komi ba ba wani abu da ya karu al'umma gaba amma mai da hankali karanta da mutane qala Allah qala rasulullah idan suka yi karatu su su gano abin da malai wani ke faɗa ya ci karo da sunna za su yi wadi da shi kawai shi kenan wace wuri gida mutane akan addini kawai karanta da su karatu surutu na rabbi ba naka bane shi yasa daga cikin watan abinda ake so dalibin ilimi ya sifantu da shi shine rage wa soyayyar da surutu sannan kuma akwai mutanen da bata lokaci a kansu ka tsaya kana mai da raddin kaskantar da kanka ne a rayuwa akwai daga cikin mawaka akwai wani da aka yi a zamanin al-Asr al-Abbasi ana kiransa al-Mutanabbi yana daga cikin shu'ara Asr al-Abbasi mutanabbi mawaki ne wanda ya shahara ya kusanci shugaban ne masu kuɗi suna yin sa in ya kada maka waka in ya rera maka wakan ko to tare ne sannan kuma dole ka bayar dole mutun ya miƙa wata ran yana waka sai ku daula yake cewa walam ara man mashal bahra nahwahu wala rajul tu'aniquhu al-usud yace tunda nake a rayuwata ban taba ganin mutumin da teku ya taso ya zo gunsa ba sannan kuma ban taba ganin mutumin da yake musafaha da zaki ba bai taba ganin mutumin da teku ya taso gun wato shi yana da wata akida guda kafin ya yi ka siyaye da kansa eh kafin ya yi ka ku siyaye da kansa to sannan ya ji da barka yace walam ara man mashal bahra nahwahu ay man mashal bahru nahwahu wala rajul tu'aniquhu al-usud yace ba taba ganin mutanen da watan teku ya taso ya zo gunsa ba kaga yana nufin teku ya sai ku dola yake da teku saboda yawan ta kyautarsa sarkin wannan zamanin to shine ya zo gunsa sai yake ya basa sai ta kuma bai taba ganin namijin da zakuna suke rungumar sa ba watan kaga shi ya samu shiga a gidan sarauta wata rashi aka samu wani ɗan ƙaramin wawaki wanda bai kai sa ba a daraja sai ya zo yana masa hijabi yana gaya masa yana habaici a kansa sai jama'a suka ce wa mutanabbi aka jin wani yana maganganu a kanka bai da masa rabbi ka ce ka ina nuna masa rabbi sunansa bai tashi sama ina yi masa rabbi sunansa bai tashi sama ce ai wani ma ai wani ma da yake kaza ai ya kara da ni ka ce ba ta lokaci ne ku bar shi da ƙwari ɗan yara kawai in wuce wannan wuri ina fatar ku fahimci abin da ke so fito a wannan galar ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya datar da mu sai Allah yake cewa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wanda ke da kai adawa tsakaninka da shi wanda kuke ba ka ga mace shi tsakaninka da shi to idan kai masa abin da ya birge abokin adawar ka to sai zama to sai kuma ya waye gari kamar a matsayin dan uwa makusanci gari ka duk mutumin da kake ma yake maka mummuna sai kuma kake satin ka masa da alkhairi to sai zaman to soke kunya take shiga tsakaninka da shagani ko idan mutum na muna na maka sai kuma ka biye masa da kyautatawa kuma kuna kiyaye da shi sai ka nuna kana kwatanta masa kana abun nan kinsa to da ikon Allah wataran za a waye gari ya zama to cikin masu bada kariya ya zama to cikin masu bada kariya wannan sunna ce ta rayuwa da kitabin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ai wani bai yahudi manzon Allah ya ce duk wanda ya gama da shi ya fille masa kai duk wanda ya gansa annabi Allah ya ce kawai ya fille masa kai annabi sahabbai suna ji sai suka gamo da shi musu gane ko shi bane sai suka kawo masa sai aka zo da shi a masallacin shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalla wane ne wane ne to kuma ga umarnin da manzon Allah ya bayar tun ka hadu da shi kai mai ka tura shi kiyama sai manzon Allah ya ce a dinga ka masa abinci daga gidansa ka dinga roƙo abinci ana ka masa a ce sai da akai kwana roƙo ana ba shi abinci annabi ya daure sa a fitar masallaci abincin gidan shugaban halitta ake ka masa ya ci kuma su zo manzon Allah ya zo ya zauna ya saka masa fuska sai da aka yi kwana ku sai adabai ce ku sake sa kawai tafi aka sake sa sai da ya tafi sai ya dawo yana zauwa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sabai suke kabbara sai aka tambaye shi wannan me yasa kai kwana ku gidan masallaci baka musulunta ba sai yanzu ya ce idan nan musulunta a yanzu a lokacin nake kame to za a ce dan ina hannu ne na musulunta amma yace irin abin da ya gani duk da irin kiyaye da take tsakanin da annabi sai gashi a gidansa ake doko abinci kuma ya sanya masu yi min hidima a dinga kamun abinci bukatu duk abin da nake so a yi min yace wannan mutum karimi ne ai mutum ne mai karanci a duniya yace wannan abin kawai ya birga sai shiga musulunci jama'a mu fahimta to fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wanda ke tsakaninka da shi akwai adawa wazan yana munanta maka a rayuwa to idan ka zamanto kana kyautata masa sanan kuma ai jublatin nafsi ala jublatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya rata ga zukata akan son mai kyautata mata a rayuwa ubangiji ya sanya mai kyautata maka zaka ji kana kaunarsa ta taba ku labarin wani da ya so yayi aure zai kara aure ne baban sa ya hana sa saboda yayi da sai aura baban bai rada ita ba ta yi aure ta rubu kuma sai yake son ya aure ta uban ya hana aka yi jidali malamu ko uban ya ce ba za a aure ta ba shi kuma yaro ya ce wallahi in ba ita ba sai rijiya ka san ciyansu sai ya kama su tumbe mutu ba a kai jana'idarsa to har ta kai surkici da baban shi ne shi a motar a shagon shi ne motar ke shagon gaba daya duk kiliyansu shi suka sani da an zo sai a biyu ba shi saboda sun yi rikici da uban ya bar uban shagon ya ce uban tunda ya ce ba zai aure ta ba ba shi ba shagon uban shi yanzu kawai ha za ku rabu baini wa bainaka eh ya ce kawai ha za ku rabu baini wa bainaka ni na kama gaba da idan kiliyan ya zo bai tarar da yaron ba sai ya gaba uba ya ka kwara ni zai shagon zuki ba mu ciniki sai ya kira sa ce zo wane me ya matsalar ce wanta ce kawai yace ba dai wanta bace yace eh yace to je ka aure ta amma ka sani bai yace wallahi yaya yazo ya gaya mana cewa fa kin ji abin da baba yace ba shi ba ke dan ki san irin yadda za ku zo da mahaifina kuma cikin kaddarawa da jarrabawa sai Allah ya kaddara gida guda za su zo da mahaifin to da yake tawaye ala idan sahiya ta yi ta tashi gidan gaba ɗaya ta sai tashi yara ɗiyan abokiyar zamanta ta yi musu wanka a sanya musu taimin makaranta ta ba su kuɗi su je makaranta baban tufafin a wanke a goge kuma sai a yi masa wata wani abinci na a zo a gani sai a tura masa shago sannan kuma kafin ya zo akwai wani abincin Najeriya kala da kala ko da aka jima ba uban in yi tambaya sai a ce ya ta wai wannan abu annali ya haza ce ai sara ko ka ce ce matar wani dai kan a jima uban fa ya kamu ba can kyautatawa ta an sai sa wannan ya sanya har uban yake sanya mu yariyan albarka to a kwana a tashi su samu matsala da ita da mijinta cewa dan nasa ko sai zo wajen alhaji yana da aqidar duk abin da zai sai ya shawara da mahaifinsa yace baba kaji abin da ke faruwa rabuwa zashi da yariyan nan yace to abin da zan gaya maka wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa in ka kusura kan rabu da ita ko kiyama kada Allah shi hada mu da kai saboda kyautatawa kyautata masa take tana kyautatawa to a rayuwa haka ne fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim idan mutun yana kuntata maka a rayuwa sai ka zama to kana kyautata masa to a kwana a tashi sai zaman to watan kamar aboki makusanci gare ka sai zaman to surukinka a rayuwa sai Allah yake tawo ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wa inda suke samu wa innan matsayin mai girma da wannan dabi'a abun azo a gani illa alladhina sabaru sai wa inda suke hakuri wajen watan jarabawa tun kude hushi dole sai ka zama to mai hakuri game da zaman take wa al'umma musamman ma idan Allah ya jarrabe ka da kai ne shugaba a cikin su in Allah ya baka shugabanci ko to ana buƙatar ka zama to mai hakuri ka fi kowa hakuri a wuri saboda za ta dinga maka ababen da dole sun ake kai magana to wasu abubuwan da ka dinga taushewa sai Allah ya taimake ka yin hakuri babban al'amari ne a rayuwa shine gishirin zamantakewar rayuwa duk wanda aka harantawa alhaquri a duniya to an haranta masa babban al'amari a rayuwa ya Allah ka taimake mu da hakuri ka ba mu hakuri zama da juna zamantakewar rayuwa dole sai kai hakuri samu irin wannan dabi'ar ai maka ba daidai ba harama ka maida mutum dai abinda yake nagartacce a wurin kirki wallahi sai wanda Allah ya taimaka da zuciya salima da kuma juriya a rayuwa sai ya zama to yana da iya dokar daidaiya yana dokar hakuri to ka tauro Allah ya baka hakuri amma yanzu kan mutanen yanzu ba gaskiya hakuri ya muna karanci ko la kana yau mutum magana ɗaya da biyu bakar magana za ta fito a bakin sa mun zama to sarar fadin bakar magana kamar abusirinci yake kamar abinda aka yi wa manzon Allah wahayi akai mun rike samoyi la haula wala quwwata illa billah kowa dan gishiwa ne yanzu kowa zuciyarsa a hannu take to ana son ka zamanto mai hakuri shi yasa ya ai Allah ya tabe wa manzon Allah hakuri Allah ya fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul annabi Allah kai hakuri irin yadda wayancan manzanni guda hu suka yi hakuri kai ma ka bi sahun kai hakuri to kuma haka uwa uba kai ne da'awa in zaka kira zuwa ga Allah sai ka zamanto mutum mai hakuri ba a daga cikin sifar malamin da zai kira zuwa ga Allah ya zamanto mai hakuri dole sai an tutar da kai an fadi maka maganganu kuma kace ba a fada maka maganganu waye kai yo annabin da Allah ya turo wanda wahayi ake masa an gaya masa magana balantana zai fara hula min babu aula sai a fada maka tun da gaya wa manzon Allah ko to ashe kawai zaka jurewa zaka yi to Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba masu samun dacewa da wannan dabi'un da kuma wannan matsayin mai girma Allah ya ce sai waɗanda suka zama to suna da hakuri a duniya sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa zu habbin azim sannan kuma babu waɗanda za su samu wannan suka ce yulqaha in ji wasu malaman irin su al-imam Qatada da al-imam Mujahid suka ce ana nihin aljanna ne ma'ana ba wanda zai samu wannan ita wa ma yulqaha ba wanda zai same ta ita aljanna ko illa ruhun azim sai wanda yake ma'abuci rabo mai girman gaske Allah ya datar da abu wanda zai samu wayancan dabi'a to sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi da rabo a aljanna mai girma suka ce zu hadin azim suka ce aljanna ce Allah ka bamu wannan aljanna Allah ka taimake mu da shigar aljanna Allah ka sa mu muri a cikin aljanna bukatar da ya shiga ko in ka shiga aljanna komai ya kare wa ba wata wahala a duniya ba wata wahala da za ta yi aljanna da yayi da tasbihi ba a yi cikin aljanna tasbihi nan ba za ta yi ba ba wata sallah da zaka yi ba wani azumi zaka yi balla talaka ce yau an yi zabi kuka ce baka da abincin budin baki kuka ce ana biyar ka bashi ko baka da lafiya ka ce ganin marar lafiya ko tarshen kodiya ga tuka duniya kana mutuwa ka bar su kana tahiyya wallahi ka bar su Allah ya sa mu dace du hadin azim wannan ba karamin al'amari bane to Allah ce wa ma yulqaha ai ba wanda Allah yake datar da su da wa'incin dabi'un ya zama to bai tunku da fushi ana so ka zaman to mai tunkude bushi ka zaman to mai hakuri in aka yi maka kamida ka tunkude kamar ba ba ai maka ba ka zaman amma kai ka zaman to kuma sakayen ka mota kowa zai iya taka ba ya zaba kare da kanka ba ya zaba kare da kanka bari ana walakantar da kai amma idan aka yi maka abun bata rai to ka dan ka jure Allah yana son masu jurewa ubangiji yana son masu juriya ba gashi ba annabi ke faɗa wani sahabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu ta tare da kai akwai su dabi'u guda biyu da Allah na son su kuma san Allah na son su sahabi ne fa annabi ya ce masa tare da kai akwai wasu dabi'u halaye guda biyu wanda Allah yana son wa'annan halayen kuma yana son me su kuma kai ga da wa'annan halayen da haka Allah na son ka kuma annabin Allah na son ka sai tabbin manzon Allah wai wani dabi'u ne sai annabin Allah yake ce masa al-ilmu wal haya akwai kunya ta da kuma akwai juriya ai maka ka yafi Allah yana son yafewa sai Allah yake manzon Allah khudh al-afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin ko ya manzon Allah ka zama mutum mai rubutawa ai maka kafi da ba komai ba manzon Allah bai taɓa cewa yana mai da martani dan ka tabi sa ba amma wallahi ka kuskura ka tabi Allah to sai da karfi sai tashi kaka damu da kare kanka kai da go kare addinin Allah sai Allah ya baka kariya amma in kace zaka kare kanka ko wahala zaka yi wallahi tsowar duniya za ta yi maka yawa kowa ma fitowa za shi ya ta aka amma in ka mai da hankali akan addinin Allah ba shi kariya to kai kuma sai Allah ya kare ka a rayuwa in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum muna karatu ne ba mu hararo mu alar ko to Allah ya dacar da sai Allah ya ci
wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim
ubangiji cewa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wata fiska ta same ka daga shaytan idan aka ce shaytan ai mal suka ce ya hada shaytanun aljannu da mutane domin cikin mutane akwai shaytanu ne daga cikin shaytanu ma akwai shaytanu ko cikin shaytanu akwai mutanen kirki ba gashi ba suka ce qul uhiya ilayya anna wastama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi walan nushrik bi rabbina wa inna fa aljannu ke fadin wannan magana daga cikin aljannu akwai mutane kirki shi ya sanya malam umar annabin Allah annabi muhammad yace mun idan kace abunci Allah ya ce mai karya kashi to in zaka yadda wannan kashin to kai basmala saboda mutur muslimin aljannu za su dogo su dinka wannan abunci idan kuma ka ci nama kai da wannan kashin ba kai basmala ba to ɗan duniyan aljannu za su yi amfani da shi daga cikin aljannu akwai mutanen kirki kuma cikin aljannu akwai mutanen banza sai ka san cikin mutane akwai mutanen kirki haka cikin aljannu akwai mutanen banza ina da san cikin mutane akwai salihan bayu nagartattu to su ma ana samu a ciki yadda kaga cikin mutane akwai jarabbu akan mata ko mayun mata haka cikin aljannu su ma akwai su akwai su mayun mata cikin aljannu wannan ke fa suna ta'addi har su zo da biyan annabi a nasu ma ba su shi su ba Allah ya sauke Allah ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wata fiska ta jaka daga shaytan zuciyarka ta hau tansoyi ke tashi a san galibin yanzu mun tansoyi ciyon bugin zuciya ne kawai tunani ne ke mutane yawa da damuwa kawai mutum ya dora ma kansa abinda Allah bai dora masa ba galibin wasu kawai jarabawa ce daga Allah wasu kuma daga kansu ne wasu daga Allah subhanahu wataala ne amma wasu daga kansu ne to Allah ce idan akwai wata fiska ta jaka na wasu wasi ko kuma shedan yana zayyana maka wato duniyar da sharri ko kuma shedan ya saka kasala sai zaka zo kai aikin alkhairi ko kuma ya shawata maka yin wani zinubi wannan shi ne nasbun mutum ya kasance yana yawaita waswasi mutum ya zama to mai waswasi to nasbu bin shaytani ne yawaita waswasi bisgace daga shedan sannan kuma a kawata maka sharri ce baka ai kudin ne ba kawai sai kana gani kudi haraka kawai ko wata jayo goma ai daukar haraka ce ka tara ai da wani ka sai da wasu ka tara kudin nan ba ai wani ma kudi ne kaza ai sai ka ci mutu ya shi ba ya yi takura akan wannan abu kaga nasbu bin shaytani ko hukumuwa a sanya ka kasala game da aikin alkhairi ka tashi zaka kai wajen wa'azi sai ya ce ka shi kenan kai baka da lokaci baka da aikin komai sai ka wajen wa'azi kwanta yanzu ashe goma karshe duk kwanan ka sai ka dan samu kuma ko lokaci ka dan huta ya samu kasala a cikin ko kuma saka da zaka ce sallar subah ce kwanta akwai sauran lokaci haka ne ko eh kwanta akwai akwai sauran lokaci ko kuma ka tashi kai ne ba ne sadaka jika goma sai ce haba ta manta yi sallah ke tare akwai tuwa inda ga dan naka ga kaza ga kaza ba da shi kama ta wada ta Allah ya ga niyyar ka ai inda mata amalu bindiyat to Allah ya ce idan irin wannan abun ya same ka ko kuma ka tsaya ka kawata maka zinubi ga ɗan mata nan kaza ga giya kaza ga kaza ayi kaza ayi kaza kudin shirya ya kamata kudin daidaita yanzu ga shirin da sallah in Allah ya kai ka to kudin shirya ko kai fi yi me yake ce wata ma picnic ya dan ji ta har ɗan mata daga tun yanzu ka dan tara to Allah ya ce in wannan abin ya same ki to fasta is billahi kawai ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala dan idan baka yi hankali ba zai fita da mahalaka wallahi idan baka yi hankali ba to Allah ce sai kai ka da mahalaka fastaiz billahi Allah ce kalimi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake ji sai sannan kuma shine wanda yake masa da karuki Allah ya kare ka da kairin shi da kuma sharrin sa shi yana da makirci kware da gaske kuma shi dan akwai sharri tattare da shi da fita hankali bari ba ku wani misali a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da ya faru a zamanin annabi Musa a banu Isra'il an yi wasu mutane fatake ne ai musa fatake ko fatake ne su uku ne suna da kauna mace sai suka shirya tafiya fatauci suka ce kuma baya yiwa mutum da mace saboda akwai wuya a tafiyar saboda lokacin ba mota ko jirgi da za a hau da rado ko rane da sauran abin hawa ake tafiya da haka to idan za mu bar kolar mu sai suka ce to akwai wani malami a nan wanda sun yarda da imani shi wasu sai su gansa sai suka zo suka iske akar makallahu mala alfarma muke nema kuma ba wanda ya kamata mu nemi alfarman a gosa sai kai me ya faru kaji kauna muke da ita muna son mu baka amanar ta kafin mu je mu dawo amanar bace ai in 60 goma ne kake cikin kai ta kwazo 60 goma 60 goma ce duk irkira'atul ashra duk kana da su in ba Allah ya taimake ka ba sai an samu khalal fashal ake sai malam ya ce ina ba zai yi ba saboda za ka shiga tsakanin sa da ibadar sa suka hada shi da girman Allah ya ce to yanzu kan an zo karshe bi da dubara da kuma karfi tun suka ce dan Allah ba matsala amma dai ga daki da shi yana can yana ibadar sa suka juya mai suka tafi su yanzu a kwana a tashi kullum malam sai kasance abincin tun aka yi sai ka zo da tsoro abincin da sai ta zo ta roƙo to sai iblis ya zo ya masa wa'azi yace ai ita mace al'aura ce almaratu kulluha aura ma'ad al-kaffayn wal wajh tana fitowa sannan kuma wani zai iya ganin ta kuma za a iya samun matsala min babi aula akramaka Allah ya dinga zawwa yana aje mata abinci a bakin kowa in ya koma sai ta dinga zawwa tana doka sai ga wannan fikirar ta yi ai ta yi ko sai aka wuce wurin haka ake kullu shi ke kawo abinci sai kuma ya ƙara zo masa ana rayuwa ba a magana ai a musulunci ana son tahiyya ana son gaisuwa akwai lada eh sai suka fara gaidawa daga can inda yake sama tana ƙasa sai su yi magana to ai akramaka Allah kuma in ka ce aka gano cewa akwai mace a nan to kana cin kana ibada kuma za a yi samun bata gari su dinga kawo hari ana lalata da ita abinda yayi shi ne in ka zo ka aje abinci tana ciki baka ganta ba dai baka ganta ba sai ka kai mata sallama sai ta amsa sai ka juya ka tafi daga nan kuma sai aka wuce wannan gabar aka koma in yazo sai su dan gaida ba matsala ko sai ya wuce a kwana a tashi kuma sai ya ce ai dan annabi Adam amana ci ba gabata akwai kewa ita kadai tana rayuwa tana bukatar mayu alisuha wallahi sun dinga da tona ga dan shiga ku dan dinga dan gaidawa a dan zauna tana bukatar wanda zai dinga kida mata kewa nan ba akai daga sai da kirmaran ya shiga da aka zo ana nan sai wata in yazo sai su fita kai sai irin da alarba mai su zo hira sai ya sukwe da kansa wata ran sai ce masa ina ka dan kalle ta inna ha jamila ai duk duniya ba mace ce ta wurin ta fa nazara ilaiha fa wata alaiha yana kallon ta kuma sai ta kawar tana birga sa kan akwana ta kuma sai ya anka a kanta sai ta dauki ciki yanzu da ta dauki ciki sai ta haihu to sai kuma shi iblis din shi ran ya kara zo masa yace to yanzu fa idan ɗan uwan suka dawo sun ganta da jariri ita dai ba Maryam bace sun ganta da jariri akwai magana za su tambaye ta ina aka yi kuma za ta ba su labari kuma ana ganin ka da kima da gari a cikin gari za ka mutuncin ka zai tafi in babu aula ka kashe jaririn kawai kawai ya fato jaririn ya kashe a kwana a tashi kuma sai ya ce masa ai tana ma iya ba ɗan uwanta labarin abin da ya faru a kai mata ciki kuma ka kashe jaririn to me za a yi ci kawai ya kashe ta sai ya kashe ta yanzu sai ‘yan uwanta suka zo suna dawowa suka zo gidan malam malam ina ƙaunan wani kawai ya kashe da kuka Allah ya mata rasuwa ina kabarin ta mutu addu’a suka ce ina masa wani kabari to su mu su suka kwanta barci sai kuma shi dan ya zo gaba ɗaya a su ukun gaba ɗaya cewa ƙaunan ku ba mutuwa sai muka kashe ta akai kuma ga abin da ya faru cewa ai wani ya mata ciki kuma ya kashe jaririn ya kashe ta sai kowanne su sai tashi da tunani guda su ka kalo balanci malam suka je suka inda aka fushi dan ya nuna musu gawar suka zo suka tarar da wannan gawar ta kauna su da jariri suka yi karasa a wajen shugaba aikin abin alƙali sai aka yi masa hukuncin kisa sai shi dan ya zo da za a kashe su duk abin da ka shuka tun daga farko har ƙarshe ni na sanya ka a koye da za ka yi ka kuɓuta daga wannan halin da kake ciki wace hanya ce ya ce ka yi min sujuda ka yi min sujuda ya ce ba ka ga ina daure an daure ya ce ka ɗan sunkuye da kanka da niyyar sujuda sai ya yi masa ya ce to daga yanzu ka na ƙare da kai jahannama jannatin Allah ya sauke imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah duk abun da ka gani kana waswasi ko kuma ana su'ana ka alkhairi ko ana qawata maka sharri to yi kokarin ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala annabi Allah ya kasance na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi musamman ma a wajen sallah har ma al-imam Nasiruddin al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan isti'aza a duk sallar farilla wajibi ne idan ka zo kai kabbara ka ce Allahu akbar sai kai ne kai du'a istiftah ko sai ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim min al-la'ib ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim sai fara karatu Fatiha Allah ya dace da aya ta gaba Allah ya ce
wa min ayatihi al-layl wan nahar wa ash-shamsu wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
فإن استكبروا
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون
الله يأتي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته na daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da suke nuna girman kamalar Ubangiji da kuma wato mulki na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halitta muku dare da kuma duhunsa, wanda har da kuma wuni da haskensa. Su dare da wuni ba sa lantin zawwa a ce an waye gari babu su. Allah ya halicce su ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala don amfanin ɗiyan annabi Adam. Dare ya zo sai duhu ya shigo, idan wuni ya zo kuma haske sai ya zo. Sai Allah ce za ta sujudu lish-shamsi, kada ku kuskura kuwa rana sujuda, ku bauta wa rana, wala lil-qamar, kuma kada ku kuskura ku bauta ma wata a rayuwa, saboda su kansu fa kayan aikin Allah Subhanahu wa ta'ala ne. Allah ya hore su ne don wata ibada mai zaman kanta. Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, to wa za ku bauta ma? Sai ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahum. A ƙa'idar tauhidi, Allah in yana karantar da mutane ku yi kaza, ai kar ku yi kaza, sai Allah ya ce ku yi kaza, shi ne ƙa'ida. In ka ce a yi, to in ka ce kar a yi kaza, to suka kawo abin da za a yi a madadinsa. To Allah ya ce kar ku bauta wa rana da wata, kamar ka tambayi Allah, to wa za a bauta ma? Sai ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Ku bauta wa Ubangijin da ya halicce su, shi ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku bauta wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun, in har kun kasance kuna masu tsantsar bauta wa Allah Subhanahu wa ta'ala a rayuwa. Sai ce fa in istakbaru, idan kuma kuka yi girman kai, su kafirai suka yi girman kai, in istakbaru, idan kafirai suka yi girman kai game da bin Allah Subhanahu wa ta'ala da kuma bauta ma Allah, suka bauta ma wanda ba Allah ba. Allah ce fal ladina inda rabbika, wa inda suke wajen ubangijinka, mala'iku kenan ko? Allah ce yusabbihuna al-layla wa yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar, suna wa Allah tasbihi dare da rana, ma'ana suna tsarkake Allah akan abun da bai kamata a da Allah Subhanahu wa ta'ala da shi ba. Sai Allah ce hum la yas'amu, sannan kuma ba sa gajiyawa. Mala'iku suna bauta wa Allah, kuma Allah ya ce ba sa gajiya. Allah Subhanahu wa ta'ala ka taimake mu akan wannan bautar, kuma ka raya mu akai, ka kashe mu akai. Ya Allah, ka raya mu akan tallata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ka kara mu son shugaban halitta a zuciya. Allah ka hore mu da yin ibadar ka bisa ikhlasi. Allah ka sanya mu na yi don wasu su yaba mu. Allah ka tsare mu da kasare mu da imanin mu. Allah ka taimake mu da taimakonka. Allah ka tsiya mu abin da ba ma iya kawuna mu. Allah ka kare mu da kariyarka. Ya Allah, duk wanda yake nihin mu da shadi, Allah ka yi masa da kayansa. Wannan kasar ta mu Allah ka kara mata albarka. Ƴan uwa da suke ba da gudunmuwa wajen yin wa'innan karatutukan, Allah Subhanahu wa ta'ala ya taimake su a rayuwa, ya kala albarka a dukiyarsu da rayuwarsu baki daya, ya tsare zuriyarsu. Muna wa ƴan uwa su shiga itikafi fatan alkhairi. Allah Subhanahu wa ta'ala ya sanya ibada da za a gabatar karɓaɓɓiya ce, kuma da musu nasiha cewa itikafi wa babban al'amari ne. Zama cikin masallaci a bauta wa Allah Subhanahu wa ta'ala ba karamin al'amari bane. Da akwai da lokaci da za mu yi bayanin abubuwan da suke kamata mu itikafi ya kiyaye, amma dai babban abun da ake so mutum ya mai da hankali a kansa shine ya tsantsar ibada da Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawaita karatun Alkur'ani, yawaita istighfari, yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati, yawaita neman Allah Subhanahu wa ta'ala gafara. Sannan kuma akwai wani al'amari wanda ko ba kowa bake hararosa, shine tadabburi cikin ayoyin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana so dun mai itikafi yanzu ka rabu duk wasu ababai ko? Ka komo ga Allah, to ka dinga dibin ayoyin Allah, misalin ka ɗauki sama ko ƙasa, ka yi tunani a kanta, kana tadabburi, kana hararo girman Allah Subhanahu wa ta'ala, ko kuma kai karan kanka a rayuwa. Allah ya sa a wanyi lafiya baki ɗaya. Ya Allah, ka haɗa mu da annabi Muhammad a cikin aljanna firdausi, ka gafarta mana baki ɗaya. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.